Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 41, 16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a yayin tashar VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Murai Arewa da Alol da kuma Niya dukkan sa zango FM. Ana iya jin wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya kuma muna taya masu sauraro murnar shiga sabuwar shekara miladiya. Sahabu Imam Ali ne tare da Jimmai Ali da kuma sauran abokan aiki muka zo domin gabatar da shirin safe yau Litinin 2 ga watan Janairu shekara ta 2017. Ga kanun labarai.
Kasar Turkiya ta shiga sabuwar shekara tare da bakin cikin kashe mutane 39 da wani dan bindiga yayi saura kiris a shiga sabuwar shekara. A kasar Siriya kuma daruruwan mutane ne suke accewa daga kauyukan da suke kusa da babban birnin kasar a saboda ci gaba da fafatawar da ake yi. Isra'ila ta ce ba za ta maida gawawwakin ƴan Hamas da sojojin Isra'ila suka kashe ba.
To Allah ya kyauta.
Babban abin da 'yan Najeriya jiya suka sani, jihohi 27 cikin 36 ba su iya biyan albashin ma'aikata ƙanana. Albashin nan su suka dogara da shi su biya kuɗin haya su kuma riƙe iyalinsu.
To, da wani albishir ne a wannan sabuwar shekara ga ma'aikatan na Najeriya, muna da rahoto.
C'est le lieu de me réjouir des succès enregistrés dans la lutte contre Boko Haram dans le bassin du lac Tchad.
Shugaban kasar Niger wanne ya jinjina wa dakarun rundunar hadin gwiwar kasashen tafkin Tchad saboda nasarorin da aka samu a yaki da kungiyar Boko Haram.
Muna da rahoto kamar kuma batun Boko Haram din da ƴan aware shine abin da ya dauki hankalin shugaba Paul Biya a jawabin sabuwar shekara. Ibrahim Alfa Ahmed na tafe da shirin ciki da gaskiya ga labaran duniya.
Assalamu alaikum sauraro ga kuma labaran. Sa'a guda kafin a shiga sabuwar shekara kasar Turkiya ta fara girgagawakin mutanen da aka kashe a wata mashaya a gabar tekun birnin Istanbul. Mutane 39 da aka kashe da kuma da dama da suka ji rauni sun fito ne domin murnar shiga sabuwar shekara ta 2017. To amma wani dan bindiga ya sa murna ta koma ciki. Lokacin da ya bude wuta ya karkashe mutanen. Hare-haren ta'addanci ya fara zama ruwan dare a kasar Turkiya, domin a watan jiya ma wani tagwayen harin bom da aka kai ya kashe mutane 44 da raunana mutane 164 a filin wasan kwallon kafa a birnin na Istanbul. Kwanaki 11 da suka shige, wani dan sanda ya bindige jakadan kasar Rasha a birnin Ankara. Yana mai fadin cewa ramuwar gayya ce ko kuma mai da martani ne ga hare-haren da Rasha ke kaiwa akan ƴan tawaye da kuma farar hula a birnin Aleppo na kasar Siriya. Tun shekara ta 2015 an kashe fiye da mutane 500 a sakamakon hare-haren ta'addanci waɗanda ƴan kungiyar ISIS ko kuma ƴan awarin Kurdawa ke ikirarin cewa su ne ke da alhakin kaiwa. Ana ci gaba da farautar dan bindigan da ya kashe mutane 39 da sanyin safiyar jiya Lahadi. Prime Minister Turkiya Binali Yildirim ya ce har yanzu hukumomin kasar ba su da masaniyar wake da alhakin kai harin. Nan da nan kuma babu wata kungiya da ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin.
A can kasar Siriya kuma masu lura da harkokin kasar sun ce daruruwan farar hula ne suke arcewa daga kauyukan da suke kusa da babban birnin kasar jiya Lahadi. Yayin da ake ci gaba da fafatawa kwana uku a jere kenan tsakanin sojojin gwamnati da mayakan kungiyoyin ƴan tawaye da dama da suka hada da waɗanda suke da alaka da ƴan jihadin kungiyar Al-Qaeda da ba su cikin ayyana shirin tsagaita bude wuta a makon jiya. Ficewar daruruwan mutane daga kwazazzabun barada da shi ma kamfanin dillancin labarin kasar ya bada labarinsa ya shafi kimanin mutane 1,500 waɗanda suke neman mafaka daga hare-haren jiragen saman yaƙi da madawako da makamai igwa daga rundunar sojan Siriya da ƙawata Rasha. Ana fafatawa duk da yarjejeniyar tsagaita bude wuta da kasashen Rasha da Siriya da kuma Turkiya suka shiga tsakani aka kulla da kaddamar da amfani da ita ranar Juma'a. an ba da rahoton cewa ana mutunta ka'idojin yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar a wasu wuraren. Ayyana yarjejeniyar da ta hada da kwazazzun barada ba, inda yan jihadi da suke da alaka da kungiyar Al-Qaida daga tsohuwar kungiyar Al-Nusra da aka ba da rahoton cewa sun haɗe da wasu ƴan tawaye da suke kokarin kifar da gwamnatin Bashar al-Assad.
Jiya Lahadi, Majalisar Tsaron Isra'ila ta yanke shawarar cewa ba za ta mai da gawawwakin ƴan Hamas da sojojin Isra'ila suka kashe ga iyalansu ba, amma ita Isra'ilan za ta binne gawawwakin. Majalisar Ministocin ta yanke wannan shawara bayan da ƙungiyar Hamas ta gabatar da wani faifan bidiyo da ke wa sojan Isra'ila mai suna Oren Shawar, wanda aka kashe a Gaza a shekara ta 2014, ba'a ko kuma shagube. Ƙungiyar Hamas ta riƙe gawar Shawar da wani soja mai suna Hodal Golden. Hamas ba ta baiwa iyalan sojojin gawawwakinsu ba. Faifan bidiyon ya nuna ba'ar murnar ranar da aka haifi Shawar har da kek da kuma hoton Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da aka yi wa shigar mai ban dariya da ake cewa clown da Turanci.
To, labaran duniya ke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Jami'an Amurka sun ce ba su da bayanin cewa an yi satar shiga kamfanin bada wutar lantarki a jihar Vermont da ke arewa maso gabashin Amurka, a yayin da suke ci gaba da binciken wata na'urar satar bayanai da aka samu cikin injin mai kwakwalwa irin wadda ake rikewa. Ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurka ta faɗa ranar Asabar da dare cewa an haɗa injin mai kwakwalwa ɗin da wayar wutar lantarkin kamfanin Burlington. Nan da nan ma'aikatar tsaron cikin gida ta ɗauki matakin raba injin ɗin da wayar wutar lantarkin. Gano wannan abu yasa Amurka ta nuna damuwa akan yadda za a iya satar shiga wani kamfani da masana'antar ƙasar. Matsalar da aka samu a jihar Vermont ta sa jihohin Amurka da dama suka fara binciken ko ana satar shiga kamfanoninsu ko masana'antunsu. To, amma shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump yana ci gaba da tababar ikirarin da hukumar leƙen asirin Amurka ta yi cewa ƙasar Rasha ta yi shishige a zaɓen shugaban Amurka ta hanyar satar shiga inji mai kwakwalwa. Wannan al'amari da hukumar leƙen asirin Amurka ta gano ya sa shugaba Barack Obama ya buƙaci a zaɓa hukumomin leƙen asirin Rasha takunkumi da kuma korar wasu ma'aikatan jakadancin Rasha 35 bisa zargin cewa ƴan leƙen asiri ne. A jajibirin shiga sabuwar shekara, Donald Trump ya faɗa wa ƴan jarida a gidansa da ke jihar Florida cewa yana son a tabbatar da kafofin hukumar leƙen asirin Amurka kafin a ɗauki wani mataki. Ya ce ba za a iya wa Rasha adalci ba idan aka ɗauki wani mataki ba tare da tabbatar da gaskiyar abin da ya faru ba. Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To, madalla. Daya daga cikin matsaloli da komarar tattalin arziki ya janyo ƙasashe kamar Najeriya shine kasa biyan albashin ma'aikata. To, a wannan sabuwar shekara ma'aikatan Najeriya za su dara ne? Ga Nasiru.
Ba wani sabon labari bane batun rashin biyan albashin ma'aikata a matakin jihohin Najeriya. Imma akwai wani sabon abu, shine batun makudan kuɗin nan da gwamnatin tarayya ta amince a tura wa jihohi naira biliyan 522 da miliyan 74 da aka samu daga biyan bashi fiye da kima ga Paris da London Club da wasu cibiyoyin kuɗi na ƙetare. Tun farko dai sanata Dino Melaye ya ce an raba wa jihohi makudan kuɗi da suka kai dala biliyan 4, inda jiha mafi ƙarancin samun wannan kaso ita ce jihar Nasarawa da ta samu naira biliyan 68. Melaye ya yi zargin jihohin ba sa son ƙungiyoyin ma'aikata su san wannan labari don kada su matsa lamba sai an biya bashin albashin da ma'aikata ke bi. A hirarsa ta ƙarshen shekara, shugaba Buhari ya nuna damuwa kan albashin ma'aikatan da jihohi.
Babban abin da 'yan Najeriya jiya suka sani, jihohi 27 cikin 36 ba su iya biyan albashin ma'aikata ƙanana. Albashin nan su suka dogara da shi su biya kuɗin haya su kuma riƙe iyalinsu. Ga wannan kuɗi da ake samu, ba a yi tanadin komai ba, ba a yi tanadin kuɗin ba, ba a gyara wuta ba, ba a gyara hanyoyi ba, ba a gyara dogo ba, saboda haka watan da kurin ake zama ake kurin a raba kuɗi. irin wannan cin amana ba zai dore ba.
Kwararre kan shige da ficen kuɗi a Abuja Nuhu Usman ya ce gwamnoni ba sa son biyan albashin ne don amfani da kuɗin ga wasu alƙawuran kamfen.
Lokacin da aka bada bailout duk shafin da ka duba za ka ga a zahiri kowace jiha ga abin da ta samu. Amma a wannan karon sai da wani senator na Kogi Dino Melaye ya fito ya fara magana sannan ma wannan maganar ta fito. An boye ta. To kaga tun farko abin da aka anshi waɗannan kuɗi na magana a je a biya albashi wanda shi shugaban ƙasa yake son ya ga an yi. Kamar yadda ya a ma'aikatan gwamnatin tarayya da waɗanda suka yi ritaya ya biya su na wajen wata 18 da sauransu su ba abin da ke a gaban su bane. Su ba su ɗauke su a matsayin waɗanda ma ke taimaka musu ba a tafiyar da gwamnati. Gaskiyar magana ke.
Rashin samun wani gwamna nan take da zai ƙarin haske ya sanya na tambayi kwamishinan labaru na Gombe, Umar Ahmed Suleiman, wanda ya ce matuƙar gwamna na da niyya zai iya biyan albashin. Kamar yadda ya ce ma'aikatan jiharsa na samun albashi kan kari.
Jihohin duk da suke da ƙoƙari kamar irin namu na Gombe, mai girma gwamnan Gombe Alhaji Ibrahim Hassan Ɗankwambo yana da ƙoƙari. Duk abin da ya zo shi hankalinsa shi ne mai haƙƙin jama'ansa, mai haƙƙin ma'aikatan na first. Salari haƙƙi ne, ka ɗau mutum dole ka ba shi haƙƙinsa. Duk abin da ya shigo masa ƙoƙarinsa zai fara ware magana albashi ne. Sai sa ka ga cewa jihar Gombe ta fita daban akan sauran jihohi da muke makwabtaka da su da kuma Najeriya ma baki ɗaya.
Kungiyar ƙwadagon Najeriya ta bakin Notoro ta ce za ta ɗau mataki kan jihohin da suka gaza biyan albashin.
Saboda haka duk wani mataki da kungiyar ƙwadago ta sani ko kuma take da daman ɗauka ga ƙarshen dokan kundin tsarin mulkin Najeriya za ta ɗauka.
Jihohi uku ne kawai a Najeriya da Lagos ke lamba ta ɗaya da za su iya rayuwa ba tare da kason gwamnatin tarayya ba. Nasura da Mali kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru, a jamhuriyar Nijar shugaban kasar Muhammadu Isu ya karrama tawagar sojojin kasar da ke rundunar da kasashe da ke renon tafkin Chadi suka kafa domin yaƙi da tsigerun ƴan bindiga a yankin. Ga rahoton da Suleiman Mini Barma ya aiko mana.
C'est le lieu de me réjouir des succès enregistrés dans la lutte contre Boko Haram dans le bassin du lac Tchad.
Shugaban kasar Niger wanne ya jinjinawa dakarun rundunar hadin gwiwar kasashen tafkin Chadi saboda nasarorin da aka samu a yaki da kungiyar Boko Haram ya bayyana gamsuwa da jarumtakar sojojin da ke wakiltar Niger a wannan runduna. Saboda haka yace sun cancanci isa daukar da lambar yabon zaman lafiya Free Mandela de la Paix da aka bashi a ƙarshen watan jiya lokaci guda da wasu shugabannin Afirka da suka yi fice a ayyukan zaman lafiya.
Le prix Mandela pour la sécurité dont notre pays vient d'être honoré.
Wannan yunkuri na shugaba Isu Muhammadu ya dadadawa wasu ƴan kasar ta Niger rai saboda a cewar su yin hakan zai ƙara wa askarawan kasar kuzari a wannan yaki da ke buƙatar dagewa ba gajiyawa, kamar yadda shugaban kungiyar ANCC gyara kayanka Abdulkadir Muhammad ke cewa.
Malam Bahaushe dama yace tuwon girma mai shinama, za a iya cewa wannan abin kirki ne kuma alama ce ta ƙara musu jami'an tsaron ƙarfin gwiwa da kuma saka musu rigar mutunci. Wannan yabo da aka yi ma jamhuriyar Niger dalilin ƙoƙarin da su waɗannan jami'an tsaron suka yi ne dare da rana ba gajiyawa, saboda kishin ƙasa wajibi ne.
A nasa gani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Ibrahim Kantama wanne ya ba da wannan tukuici da shugaba Isuhu ya ba sojojin ƙasar na cewa
mu abin da muke so wata rana dai ya daddage ji ko da sau guda ne fagen dagan nan ya kwana ya wuni a wurin yana jinjina musu yana ƙara musu ƙwarin gwiwa. Ai wani abu da ya yi shi duk duniya sai ta shaida, su kansu kuma sojojin su jaɗi lalle shugabansu ne ya nuna musu goyon baya ɗari bisa ɗari akan aikin da suke.
Bisa la'akari da wasu muhimman abubuwan da suka faru a baya-bayan nan a fagen fama da dama daga cikin al'ummomin ƙasashen yankin tafkin Chadi na tunanin yaƙi da Boko Haram ya zo ƙarshe. To amma wasu ƴan ƙasar Niger sun buƙaci a ɗauki wasu matakan ƙarfafawa wannan galaba.
A saki strategy, a saki sabuwar dabara ta gano ina da ina ne wani lungu ne suke don a samu da ai an san inda suke, saboda a gano ɗaiɗaikunsu masu zuwa suna dasa bam yana tashi.
A cigaban jawabinsa na barka da sabuwar shekara ta 2017, shugaban kasar Niger ya yi kira ga 'yan kasar waɗanda suka goya wa ƙungiyar Boko Haram baya su ajiye makamai su dawo gida tare da alƙawalin ba su kulawar da ta dace ta hanyar kare lafiyarsu da kuma samar musu ayyukan yi ta yadda za su ci gaba da rayuwa cikin danginsu ba tare da wata tsangwama ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Sir Agaida Sule, a Kamaru kuma shugaba Paul Biya ya jinjina dakarun kasar da na kasashe makwabta a fafata arsu da kungiyar Boko Haram. Haka nan ya tabo batun yan awarin kasar daga bangaren masu amfani da harshen turancin sarauniya. Ga rahoton Awal Garba.
Kamaru guda daya ce kuma ba za mu taba yadda da tashin hankali a cikin kasar mu ba idan dai har in waɗansu mutane suna buƙatan a biya musu muradin su to dole ne su kawo buƙatun nasu a kan teburin shawara ko da yake abin da ya faru a birnin Baminda da garin Limbe muna bin lamarin sau da kafa duk wanda muka samu yana da hannu a cikin rikicin zai dandana kudar sa na sadu da wani dan birnin Baminda kuma yana fada aji a kungiyar su na ƴan wannan bangaren ne min saka yi sunansa
magana da shugaban kasa yayi bai dace da buƙatunmu ba saboda ba wannan mu muka jira domin dama mun tsaye da duk zanga-zanga da muka fara mun ce she uku ga watan sabon shekara za mu ga abin da za mu yi domin mun riga mun rubuta duk abin da ya kamata mu rubuta masa amma bai ba mu amsa ba.
Mr. Gifondog dan jarida ne a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru ga abin da yace
des participants au dialogue parce que le président de la République a
shugaba biya yayi jawabi amma yace fa Kamaru guda ɗaya ce kuma ba zai taba yadda da araba kasar ba wannan kalmar ma bata taso ba kana shugaba biya yace dole ne a yabawa da karin tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru
cette évolution favorable et à mettre au crédit de nos forces de défense et de sécurité nationale.
Muna yabawa dakarun tsaron mu domin yanzu mun kammala da maharan Boko Haram kuma ina jinjinawa kasar tarayyar Najeriya da kasar Jamhuriyar Chad wajen fitakan maharan Boko Haram da aka yi yanzu dai an ci karfin su mun sadu da Malam Muhammadu dan birnin Marwa ne
a gaskiya wannan jawabi da mai girma shugaban kasa yi ga maganan da yayi ya bamu ya karfafa mana gwiwa mun ji dadi sosai Allah ya saka masa da alheri a yanzu kan komai al'amura yana tafiya daidai yanda ya kamata
Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru
tare da sashin Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC karfe 12 na dare da minti 17 wato karfe 6 da minti 17 a Najeriya Niger Kamaru da Chad karfe 5:17 a Ghana ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirin mu na gaba
Jama'a assalamu alaikum barkanku da shiga sabuwar shekara Yau insha Allah za mu kammala batun Amina Dauda na ƙauyen Muyangal wanda ke gundumar Iola Doka a karamar hukumar Bauchi da mijinta Malam Dauda wanda baya gari lokacin da aka shiga aka yi wa matarsa fyaɗe kuma ta san uku daga cikin waɗannan mutane da suka yi mata Amina ta ce mutanen nan guda uku sun yi mata barazanar cewar za su kashe ta idan har ta faɗi wannan maganar to amma daga baya ta ce ita kam za ta nemi haƙƙinta Magana har ta je ga wata kotun yanki da ke garin Bauchi, kotun da ke unguwar Tudun alkali. Daga bisani, alkalin kotun ya sallami wannan ƙarar, a saboda Amina da ɗan sandan da suke gabatar da ƙara a kotun, wai ba su gabatar da shaidar cewar an yi mata fyaɗe ba, kamar yadda doka ta tanada. Wannan kuwa duk da cewar Amina ta ce ita za ta yi rantsuwa akan haka. Kuma idan waɗanda ake tuhumar suna musun cewar sun yi mata fyaɗe to su rantse cewar ba su yi hakan ba a bayan da mijinta Dauda ya komo gari wato a ƙauyen su kenan Muyangal biyu daga cikin waɗanda ake zargi da yawa matar ta sa fyaɗe sun yi kokarin su kashe shi har suka sare masa hannu a wurin yin hakan to amma Allah ya kubatar da shi da ransa a yanzu da muke maganar nan Kwamishinan 'yan sanda na jihar Bauchi ya sake kaddamar da binciken wannan al'amarin. Wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama mai suna Ash Foundation ita ma ta shigo cikin wannan batun. A bayansu akwai wani bawan Allah da ya ƙware wajen yin gaɓoɓin roba wa mutum idan ya yi hatsari ko kuma ciwo ya sanya ya rasa wata gaɓarsa. wannan bawan Allah da ke garin Narkuta a jihar Plateau ya yi tattake samu wakilin mu da shelar cewar yana son yi wa Malam Dauda hannu kyauta ba tare da ya kashe ko sisin kwabansa ba muddin dai zai iya zuwa wurin da shi wannan malami yake aiki ya auna shi
Assalamu alaikum masu sauraro sunana Abubakar Shabu Abdullahi Narkuta ni haifaffen garin Jos ne a cikin garin Narkuta an haife ni a gidan dukawa gidan da ake aikin fata kenan an fara aikin tun 1935 aikin da ake lokacin ku sune jakankuna da takalma da warki da salka da abubuwa da irin na gargajiya na da kuma abin yana ci gaba da zamani har aka samu ci gaba har ya zama yanzu ana yin sassan jikin mutane na zo ne dangane da shiri da na bibiya na ciki da gaskiya yanda aka ci zarafin wani iyalinsa har ya zama shi ma an masanadin rashin wani hannunsa na ji a ainihin shirin to na tausaya na ga ya kamata na nema masa hannun kyauta fi sabilillah
to kaga irin raunin ne da ya ji ko kuma dai kaga mu da shi wannan mutumi
ya ba mu sadu da shi ba amma na ga hotonsa a jaridar Aminiya na ga ya adadin yadda aka datse hannun nasa kasan gwiwar hannu aka datse masa insha Allah kuma zai
to kenan kana so ka ganshi ne ko kuma ka tura masa da wani sako wanda yake a dangane da wannan wato kuduri naka
na dai bibi ainihin tashar BON ne dai na nemi inda za a yi su hada ni da shi amma ba mu ganshi ba amma to lalle kan za a ganshi tunda inda ake yi sai an auna kamar yadda tailor yake gwada me in ka kai yadi gurin tailor yake auna ka to ni haka nake auna iya inda aka rasa din sai ne yiwo cikon to lalle zan buƙaci ganin sa tukuna mu ganshi na dau mashamantin hannun nasa
to Allah ubangiji ya baka basiran gudanar da wato wannan sassa na jikin mutane a kamar da wasu abubuwa ne kake amfani da su wajen gina ko kuma saka ko kuma sassaka wannan ko kuma dinkawa dai yanda dai kai ne ka san yanda yake
da roba nake roba takalmi nake yankawa sai zan yi gunkin kamar kwatankwacin gunkin jikin mutum in feffere shi da uku in sa son fefa in goge da hannu nake local duka kuma sannan in kawo fata kalar jikin mutum daidai kalar jikin mutum da ko da riga ce ta dan zame ko wando dan daga haka in kafa ce ba za a gane cewa da dai garaje a gano ba jikin sauye da wahala insha Allah
to kamar shi nasa har za ka yi masa yatsu da farata kenan duka farce
farai ko insha Allah zan madda yatsu da farata sai dai hannun wani baya yatsun ba sa dankar abu suna sandare ne amma idan mutum ba ya matsa lamba bane ya matsa kallo ba zai gane ba nasa bane sai dai in ya ga ya je miƙa hannu be danki abu ba to zai gane ya tsin ba amma lafiya kallo zai gansu da faratan su da komai kamar zai ya kushi
kamar guda da wasu aikace kamar su wanka alwala cin abinci da dai sauran makamantan su ya kenan za a yi
a zai yi na farko dai ina amfani da fatar da shari'a ta yadda amfani da ita a matsayina na musulmi fatar da ita sai dai kuma wajen wanka da alwala to ina ba da shawarar a cire a ajiye tukuna saboda ruwa zai iya lalata shi amma ba daga raje ba ruwa ba ya lalata dan fatar an jima ce jimar injin ake ba jimar gargajiya ba amma insha Allah akai alinda wanka ko alko Allah to sai a cire saboda lokaci zuwa lokaci in ruwa mai yawa to zai iya lalacewa
to kaman zai dauki tsawon watanni ne shekaru kafin mayuwa ai ne misakewa ko kuma dai ya abun an yi shi shikenan dindindin ne
a ba dindindin mai idan aka yi zai kai kamar wata 36 hannu ma ina wuce haka kafa da yake akwai ana danne ta nauyi ina hawakanta to tana ta bukata canji da wuri amma hannu ina yaka shekara 5 ba abin da aka masa mutukar dai zai kiyaye ba zai dinka yawan tsoma shi a ruwa ko mai ko kuma ina kwakwarzane shi da abubuwa ba duk da dai jikin mutum kana ana jin ciwo ai tabo da sauransu to dole shine kawai in ki masa illa amma gaskiya na daukar lokacin an kula da shi
to ganin dai cewar kai mazaunin Jos ne ko kuma unguwar Narakuta kenan cikakken addressin ka in kaman shi wannan mutumi da kai niyan taimaka masa yana so ya same ka ta yaya zaka zai same ka mai wa ma ko ta hanyar waya duka dai zaka iya mana wannan bayani
idan aka shigo garin Narkuta sai a tambayi gidan Alhaji Shaibu Abdullahi Narkuta mai fata ko da yake ga ma zamani yanzu ya sawaka in aka kira waya ta mai lamba 08036147499 insha Allah aka zo ba na kashe ba ku daddare tana bude insha Allah rasamin
to wani sako kake da shi mai yiwa dai musamman ma al'umma da ga inda cewar kai din nan kana wannan sana'a ce kuma gashi kana ma ba da taimako kamar yanda ka dauri ko kuma kudura ne yayi
yakan hakika na babbayar da Allah ne da ya kaddara wannan ce kafar da za a duniya za ta ji amma mutane suna zuwa ba kuɗi ma musu ko kuma ayi ba cikon kuɗin ko abubuwa da tunda dai an na kasa to ka tausaya tunda kai ma ba san ya rayuwarka za ta ƙare ba to kuma kira nake al'umma shine a zo ba wai a bani kuɗi ba ba dan na samu kuɗi ba a zo a bakin duwan nan da bakin sama zai ce wannan ya zo saboda nawa akwai bambanci da na Turai na farko yana da sauki bai da nauyi saka yau ne dan ya kasa na Turai su nauyi sau goma na Turai ya fi nauyi sau goma kuma ina yi daidai kalar jikin mutum ne ni kuma duk idan kafa na yi ina yin wa mutum kyautar takalmi daidai da kowace kafa aka yi lalle ana yin takalmi guda dan kafar kuma mutum zai san ko in takalmi a kasuwa ya saka insha Allah
Malam Abubakar Shaibu Abdullahi Narkuta kenan. Allah Ubangiji ya saka da alheri. Masu sauraro a mako mai zuwa za mu yi kokarin waiwayon wasu daga cikin muhimman batutu wanda wannan fili na ciki da gaskiya ya tabo su a shekarar 2016 da kuma sakamakon wannan yunkurin. Za mu jingina da wannan batu na Malama Amina da mijinta Dauda har sai bayan ƴan sanda sun kammala binciken su mu ji sakamakon abin da suka gano ko kuma matakan da suka dauka kai. Ibrahim Alfa Ahmed ne a Washington DC ke ƙara yi muku fata alheri da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma karuwar arziki a cikin wannan sabuwar shekara. Karam miladiya ta 2017
idan da bangaren wannan shiri da baka samu baka saurara ba a kasance da mu cikin shirin hantsi ranar Laraba da ikon Allah za a ji maimaitawar sa ga shirin mu na karshe kafin mu sallama da ku baki daya
da kafin a shiga sabon shekara kasar Turkiya ta fara girgagawakin mutanen da aka kashe a wata mashaya a gaba tekun birnin Istanbul mutane 39 da aka kashe da kuma da dama da suka ji rauni sun fito ne domin murnar shiga shekara ta 2017 to amma wani dan bindiga ya sa murna ta koma ciki lokacin da ya bude wuta ya karkashe mutanen A can kasar Syria kuma masu lura da harkokin kasar sun ce ɗaruruwan farar hula ne suke arcewa daga ƙauyukan da suke kusa da babban birnin kasar a jiya Lahadi yayin da aka ci gaba da fafatawa kwana uku a jere kenan tsakanin sojojin gwamnati da mayakan ƙungiyoyin 'yan tawaye da dama da suka haɗa da waɗanda suke da alaƙa da 'yan jihadin ƙungiyar Al-Qaida da ba su cikin ayyana shirin tsagaita buɗe wuta a makon jiya. Ficewar ɗaruruwan mutane daga kwazazzaban barada da shi ma kamfanin dalancin labarin ƙasar ya ba da labarinsa ya shafi kimanin mutane 1,500 waɗanda suke neman mafaka daga hararen jiragen saman yaƙi da makaman Iran daga rundunar sojan Syria da kuma ƙawata Rasha.
To madalla a gaishe ki da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a safiyar nan sai can da hantsi da ikon Allah. za mu sake dawa da wani sabon shiri ciki har da rahoton taron kabilar Kambari a jihar Niger. Kamar na madadin Juma Ali wacce ta taya ni gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya kula da aikin gabatar da shirye-shiryen mu da ma engineer John Ellison da ya rika masa. Anan ne sahabo Imam Ali zan da ka ta ki sallama da ku. Mu zama lafiya.